This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Juma'a 21 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, jami'an Amurka sun ce suna aiki ta hanyar diplomasiya don ganin an kawar da wani mummunan fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah. An koma fara kai kayan agaji zuwa Gaza ta teku ta gadar bakin tekun nan da Amurka ta gina bayan da aka sake jona gadar a farkon wannan makon. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da cewa za ta ba Ukraine fifiko wajen tura mata makaman kariya ta sama masu karfin gaske.
Kan labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku je da asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da hada hannu da wasu hukumomi domin kare ceto rayukan dubban ɗaruruwan yara musamman marasa galihu tare da kyautata rayuwarsu yadda za su kasance masu amfani cikin al'umma.
Secondly, you also want to digitalize the learning process in this multi-purpose.
Haka ma ya ce abu na biyu, ana son koyar da dabaru ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo.
Muna kuma tafa da rahoton yadda jami'an tsaron 'yan sandan Najeriya suka mamaye hedikwatar majalisun ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Rivers da ke ƙasar.
Inspector General of Police, Federal Republic of Nigeria IGP Kayode Adeoluwa PD condemns in the strongest terms.
Yana cewa ne babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya yi Allah wadai.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Maniniya tare da Isa Lawal Ikara, inda a yau shirin zai mai da hankali akan halin kuncin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya da kuma batun tsaro. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Jama'an Amurka sun ce suna aiki ta hanyar diplomasiya don ganin an kawar da wani mummunan fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran da ke kudancin Lebanon. Barazanar fadadar yakin akan iyakar Isra'ila daga arewa da daga cikin batutuwan da aka tattauna akai a jiya Alhamis a nan Washington, inda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan suka gana da mai bada shawara kan harkokin tsaro na Isra'ila Zaki Hanegbi da ministan kula da tsare-tsare Ron Dermer. Tattaunawar tasu ta kuma tabo batutuwa akan kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza da tabbatar da sako dukan sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma ƙara kai agaji ga Falastinawa farar hula. Mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a arewacin Isra'ila, abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya fadawa manema labarai kenan a jiya Alhamis. An koma fara kai kayan agaji zuwa Gaza ta teku ta gadar bakin tekun nan ta wucin gadi da Amurka ta gina bayan da aka sake jona gadar a farkon wannan makon, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis. A makon da ya gabata ne, sojojin Amurka suka sauke gadar, suka kuma kai ta tashar jiragen ruwa ta Ashdod a Isra'ila saboda rashin kyan yanayi, duk da cewa a yanzu ana ci gaba da shigo da kayan agaji. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya ce hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya bata sake fara raban kayan agaji ga Falastinawa a zirin Gaza ba saboda damuwa akan matsalolin tsaro da ake fuskanta. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raban kayan abinci a yankin a ranar 9 ga watan Yuni, inda hukumar ta ce za ta ci gaba da aiki da zarar an kammala nazari akan yanayin tsaro kuma idan Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da cewa ma'aikatanta da abokan hulɗarta za su iya zirga-zirga a yankin lafiya. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta ba Ukraine fifiko wajen tura mata makaman kariya ta sama masu karfin gaske bayan da wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuki na Rasha suka lalata cibiyoyin makamashi a fadin kasar da aka yi wa ƙawanya. Ɗaruruwan sabbin makamai masu linzami na Patriot da NASAM da ake amfani da su wajen kariya ta sama za a tura wa Ukraine kafin a tura wa sauran kasashen da suka buƙace su, a cewar mai ba da shawara kan harkokin sadarwa a bangaren tsaron ƙasa John Kirby. Ya kuma jaddada cewa matakin ba zai shafi shirin ba Taiwan da Isra'ila makamai ba, kuma sauran kasashen da ke jiran makamai sun ba da goyon baya sosai a lokacin da aka sanar da su game da shawarar Washington. Tabbas akwai buƙatar a yi ƙari kuma yanzu ne lokacin, a cewar Kirby ga manema labarai a yayin wani taron manema labarai ta waya. Ya ci gaba da cewa asabar da haka gwamnatin Amurka ta yanke shawara mai zafi amma muhimmiya don ba da fifiko kan shirin tura makamai masu linzami musamman na Patriot da NASAM ga Ukraine maimakon saidawa sauran kasashe da suke bukata. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu shirin zai shiga jihar Sokoto a arewacin Najeriya, inda wakilinmu Muhammad Nasir ya shaida mana yadda asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da haɗa hannu da wasu hukumomi domin ƙara ceto rayukan dubban ɗaruruwan yara musamman marasa galihu, tare da kyautata rayuwarsu yadda za su kasance masu amfani a cikin al'umma.
Hukumomi a Najeriya sun jima suna nuna damuwa akan yawaitar yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba, musamman a yankin Arewa, tare da ɗaukar matakai na kyautata rayukansu, sai dai har yanzu ba za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba wajen kawar da wannan matsalar. Wani bincike da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da ilimin larabci da addinin musulunci da ma'aikatar lamuran mata na jihar Sokoto, sun samu nasarar tantance da yara almajirai da 'yan mata masu tasowa waɗanda ba su samu zuwa makaranta ba, da adadinsu ya kai 249,523 waɗanda ke buƙatar a kawo rayukansu ɗauki. Akan hakan ne asusun na UNICEF tare da samun tallafin kuɗi daga gidauniyar Eleba da ke ƙasar Burtaniya da samar da wasu cibiyoyi domin koya waɗannan yara dabarun samun rayuwa kyakkyawa a nan gaba. Musta Michael Juma shi ne jami'in gudanarwa na asusun na UNICEF mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
This is a multi-purpose center specifically to address the needs of children and
ya ce an samar da wannan katafariyar cibiya domin a koya wa yara da 'yan mata masu tasowa sana'o'i yadda za su iya kasancewa masu amfani a cikin al'umma a nan gaba.
Secondly, we also want to digitalize the learning process in this multi-purpose center.
Akama ya ce abu na biyu, ana son koyar da dabaru ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo domin yara su samu ilimi da za su amfani da shi daidai da zamani ya zo don su iya nemawa kansu a nan gaba. Muhammad Mai Kudi shine jami'in kula da fasahar zamani na asusun na UNICEF.
To za mu hada musu workstations da computers, za a koya musu inda ake amfani da internet safely, za a koya musu Qur'ani digitally, za a koya musu life skills akan computer.
Mi wannan zai taimaka musu ga rayukansu.
Education in the dama da ba za su samu ba a makaranta, inda za su kula da kansu.
So da yawa irin waɗannan shiraruwa akan fara su da kyakkyawan niyya, daga baya a yi watsi da su bayan ɓarnata miliyoyin nerori. To koyaya wannan karon za a kula da waɗannan cibiyoyin? Muhammad Tukur Alkali shi ne kwamishinan kula da ilimi matakin farko da ƙaramar sakandare a jihar Sokoto.
Aikinmu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai, kuma mun haɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan alfanun, su tabbatar da sun ba da goyon baya don mi, don abin shi ɗore.
To kome iyayen yaran da ake sa ran su amfana da wannan shirin za su ce?
Sunan Nasiru Aliyu Kore. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Da amfani na ga yaro shi karatu ya samu kuma sana'a hannu. Kowa yana son yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma. Domin kaga yaran haka nan yaro na ima kai ne da kai ne ba sai an tsawa ta wahala da shi ba. Har dai Allah sa ya hankali ya ƙare.
Sunana Muhammadu Bello Ribadu. Inda zai taimakon yaronmu sai mun jajirce mun yi tsaye. Gaskiya Allah sun tsaya da kamar dai mun ba da ƙarfi sannan abin zai sa a taimaki yaranmu a kai ne.
Wannan shirin dai abu ne da a iya cewa yunkuri ne na ceto rayukan waɗannan yara daga cikin miliyoyin yaran da ba su je makaranta ba, waɗanda yawancin su ke gararan ba akan tituna musamman a arewacin Najeriya, wanda kuma jama'a ke gani idan an yi da gaske to kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta shigo da cigaban labaran duniya.
Amurka ta yi kira ga kasar Vietnam a jiya Alhamis da ta goyi bayan Ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta bayan ziyarar kwana ɗaya da Vladimir Putin ya kai birnin Hanoi a zaman wani bangare na ziyarar da shugaban na Rasha ke yi a yankin nahiyar Asiya a kokarin karfafa kawance a yayin da Rasha ke fuskantar karin takunkumi daga kasashen yammacin duniya. Muna sa ran cewa duk wata ƙasa a lokacin da take tattaunawa da gwamnatin Rasha, musamman ma lokacin da ta karɓi bakuncin shugabanni daga gwamnatin Rasha, za ta fito ƙarara ta bayyana cewa tana mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya, ciki har da 'yancin cin gashin kai, ta kuma fito fili ta bayyana cewa ya zama wajibi a mutunta waɗannan ƙa'idojin a duk faɗin duniya. Abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaidawa muryar Amurka kenan a yayin wani taro a jiya Alhamis a halin da ake ciki. Babban jami'in diplomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a Asiya zai je birnin Hanoi don sake tabbatar da dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan da Amurka da Vietnam suka karfafa dangantakar su a shekarar da ta wuce. Ofishin jakadancin Amurka da ke Gaborone ya fitar da wata sanarwa inda ya ce Amurka za ta ɗauki nauyin shirya wani taro da zai tattaro manyan jami'an tsaro na ƙasashen Afirka a Botswana a mako mai zuwa. Masu gabatar da jawabai da mambobin kwamiti a taron za su kunshi manyan jami'an farar hula da na soja, a cewar Lieutenant Colonel Bobby Dixon, mai magana da yawun rundunar sojan Amurka a Afirka da ake kira AFRICOM.
The aim to tackle the pressing security challenges on the African continent.
Dixon ya ce manufar taron ita ce tankarar kalubalen tsaro a nahiyar Afirka da kuma gano hanyoyin aiki tare don samar da tsaro da kariya a Afirka, kama daga kokarin yaki da ta'addanci zuwa barazanar kutsen yanar gizo da ayyukan wanzar da zaman lafiya. Taron zai tattauna akan su da ka rundunar AFRICOM ta ce taron zai dora akan nasarorin da aka samu a tarukan baya. Taron da aka yi a shekarar da ta wuce a birnin Rome na kasar Italiya ya samu mahalarta mafi yawa, inda kasashe 43 suka tattaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma shirin zai nufi jihar Rivers a kudancin Najeriya. Domin jin yadda jami'an tsaron 'yan sandan kasar suka mamaye hedikwatar majalisun ƙananan hukumomi 23 da ke jihar. Ga wakilinmu da ke can Abubakar Lamido Sokoto da cikakken rahoto.
Wani sabon rikicin siyasa a jihar Rivers ya sake kunno kai sakamakon yadda rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta yi wa shirin gwamnatin jihar ta Rivers wani darar mikiya kan wasu ƙananan hukumomi a jihar ta Rivers, inda a yanzu jami'an tsaro na 'yan sanda suka mamaye hedikwatar majalisun ƙananan hukumomi 23 da ke jihar ta Rivers, tare kuma da hana sabbin kantomomin riƙon ƙwarya da gwamna Simfu Bara ya rantsar da su kama aiki. Gwamnan jihar ta Rivers dai Musa Fubara ya bayyana cewa sabbin kantomomin za su gudanar da ayyukansu duk kuwa da barazanar 'yan sanda a wasu wurare daban a jihar ta Rivers. Wannan matakin dai da jami'an 'yan sanda suka ɗauka ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, daga ciki kuwa har da jami'an tsaro na 'yan sanda. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta ƙasa Muyiwa Adejibi ya maganta.
The Inspector General of Police, Federal Republic of Nigeria IGP Kayode Adeolu-Egbetokun PG condemns in the strongest terms the recent.
Yana cewa ne babban inspector general na 'yan sandan Najeriya ya yi Allah wadai da abin da ke faruwa, musamman dambarwar siyasar jihar Rivers, abin da ke faruwa tsakanin magoya bayan jam'iyyu biyu a jihar ta Rivers akan wa'adin ƙananan hukumomi, wanda hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar jami'in tsaro na ɗan sanda ɗaya da kuma wani jami'in sa kai a ƙaramar hukumar Imoha da ke jihar ta Rivers. Wannan dai ƙazamin lamarin da ya faru, babban inspector general na 'yan sandan Najeriya ya umarci kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ya ɗauki ƙwararren matakai domin tabbatar da rikicin na jihar Rivers bai bazu ba, kuma tare da kamo waɗanda suka aikata wannan kisan da nufin hukunta su. Bayanai dai na nuna cewar akwai martanin gwada ƙarfin iyo iko daga sama kan tushen wannan rikici tsakanin bangarori biyu, musamman tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yansan Muke, wanda ke da goyon bayan gwamnatin tarayyar Najeriya. Ga abinda kwamishinan ma'aikatar watsa labarai na jihar Rivers Mr. George Johnson ke cewa dangane da wannan lamarin.
The former chairman who were speaking and resisting or attempting to show resistance didn't understand the tenets of the law.
Yana cewa ne tsofaffin shugabannin kananan hukumomin jihar Rivers da kuma aka riga aka rushe su san ba su fahimci dokar kasa ba. Domin ina son in tabbatar muku da cewa wannan rigimar da ke faruwa a jihar Rivers kotu ta riga ta yanke hukunci kan cewar ta kowane hali yan majalisa a jiha ba su da wani hurumi na ƙara wa'adin shugabannin kananan hukumomi a jihar Rivers da ma fadin tarayyar Najeriya. Me yasa suka ɗaukaka ƙara? Kaga wannan abin dubawa ne, kuma abin da ke faruwa a yanzu abin takaici ne. To ko menene dokar ƙasa ta ce dangane da wannan lamarin? Barisa Sadau Garba wani lauye ne mai zaman kansa a Najeriya.
Majalisar jiha ita ke dokan yanda za a zabe su, yanda za su sauka. Mafi yawanci zaka ga kusan jami'an nan duk sun hau ko kwaki ba. Na wannan yanzu majalisa ta zauna sai doka ta ce ku sauka. Mun kara muku komai ragewa don ku doka ne yayi doka yayi doka doka ne ko an yi adalci ko ba yi ba, amma an dai har an yi doka to doka ne. In dai ba an je kotu kotu ta soke wannan doka ta nuna wannan doka ba adalci a cikin shi ba ko bai kamata ba.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
An gaida Abubakar Lamido Sokoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ashe dai har a cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya akwai masu furta fargabar faduwa zabe idan har jam'iyyar ta ci gaba da dauke kai daga kabar da ke dauke da rina.
Ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara daya.
Gaskiya akwai masala, in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin masala.
Sai dai kuma wasu matasan Najeriya na ganin gangancin gangan ne ma matasa su bari targaɗan tawayar tattalin arziki ya sa su zame wa ƙasar su barazana.
Wai dan muna fuskantar matsalar tattalin arziki, wannan bai zama hujja da zamu zo mu yi abin da daga ƙarshe zamu da na sani ba. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya.
Game da maganar murgin ranar demokradiya zuwa 12 ga watan Yuni kowace shekara kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Sani Lamido ne ke nunar da cewa hankalin 'yan Najeriya kawai ake so a raina.
Su suna ganin jinto akan riba yarbawa ne ba akan riba Abiola ba, to amma magana ce inda Abiola ne kuma kalle shi girbin ne suke amma shi ba mai gona ba.
Waɗannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an magance dukkanin barna. Shiri na 175 cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin yayewa masu sauraro dukkanin duhun da ka iya lullube musu zahirin da za su fara ganin yana yana. Me yiwa kuma kokarin yaye yanar ya sa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum. Barista El Zubar Abubakar shelar shedawa duniya dalla dallan dalilan da suka sa Najeriya ke nema ta tsuguna.
Gwamnati ce da ta zo da harkar haraji, kuma yawancin jami'anta waɗanda suke ministoci mutane ne da suka yi karatu a ƙasar Turai. Don haka ba su fahimci yadda tsananin talauci da wahala da kuma rashin samun kuɗin mutanenmu ba. Ba su yi la'akari da irin matsala na rashin tsaro da ake fama da shi ba, ta inda aka ƙara talauta mutane. Ba su yi la'akari ba da irin matsaloli na rashin aiki da mutane ke ciki. To kuma a haka ne kaga aka ciyo bashi wajen so bakwai. Ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara daya. Banda wannan ya ce zai gina gida ma kanshi da mataimakinsa a Barikin Dodon na Lagos. Ya ce zai sayi motoci na naira biliyan 1.5 ga uwar gidansa duk da bata cikin tsarin gwamnati. Sanin kowa ne an sayi motoci manya na surke ga 'yan majalisu, an kuma ba su kuɗaɗe masu yawa. Kuma kwanan nan an ƙara kuɗi akan kuɗaɗen da ƴan majalisa ke karɓa. To irin waɗannan abubuwan sai kuma gwamnati take ce ma mutane su sadaukar da kansu ga ƙasa. To sai kaga su kuma shugabanni ba sadaukarwa daga ɓarayinsu. Su kuɗin kashewa suke. Tsarin tafiyar da rayuwarsu ƙaruwa yake. Tsarin kuɗaɗen da suke kashewa da jin daɗi ƙaruwa yake. To a haka wannan gwamnati take tafiyar da Najeriya.
Shi ma dai jigon jam'iyyar APC kuma katukan Bulak Honorable Umar Iya ya ce jam'iyyar ta APC fa tana nema ta yi wa kujerunta rukon sakaina.
Mulkin Bola Ahmed Tinubu akwai inda zan ce masa yayi kokari, amma gaskiya fannonin da nake ga akwai kuskure suna yawa da yawa. Na farko kaga digarar da aka ransar da shi, ana ransar da shi ya ce ya cire tallafin mai. Ba wada abun da aka sa a kasa wanda zai mai gurbi wannan tallafin mai. Diga nan duk wani abu ya tashi. Aka zo aka ce dala ita ma an cire hannu akan ta, kowaye abun nan uwa uba wutar lantarki. Yanzu haka inda muke nan ba wuta. To ban sani ba masu ba shawarori ko kuwa ra'ayinsa gaba gadi yayi wannan abun. To Allahu alamu. Amma wannan cire tallafin mai da barin dala ta sai da kanta yadda kasuwa yake, wannan ba karamin fitina ba. Yanzu ga shi nan abinci ya haura, rayuwa ta yi da tsada, yanzu tafiye tafe ba kowa ya iya tafiya ba. To da wanne za a ji? So don haka ni ana wa gani mulkin demokradiya ko kuwa mulkin Bola Tinubu gaskiya akwai matsala. In ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala. Saboda menene? Ban san yadda za mu fara zuwa wurin talaka muna campaign su zabe mu a 2027 ba.
Sai dai kuma duk da halin targaɗan tawayar tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya, ɗaya daga cikin jigajigan jagororin gamayyar ƙungiyoyin matasa masu kishin Najeriya kamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina ya ce akwai buƙatar abu komai ta lumana.
Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Na biyu kuma kasancewa barazana da Najeriya ke fuskanta daga ciki da wajen Najeriya. Za ka ga matsala ta a turu makamai a Najeriya daga kasashen ƙetare wanda ake biwa da su ta makwabtanmu, da kuma shigo da ƙwaya, da kuma masu yi ma tattalin arziki zagon ƙasa kamar masu fasa bututun mai, wanda kuma mun san cewa Najeriya ta dogara da mai. Ga kuma maƙarƙashiya da manaƙisa da ake taita ta'addanci a ƙasai, a wasu sukan je ma wasu ƙasashe su gayyato 'yan ta'adda su raba goro. So mu muna ganin cewa idan muka bari wannan abubuwan suka ci gaba, to gaskiya Najeriya tana iya rugujewa. To wannan abin shi ya farkar da mu, muka ga ya zama wajibi mu hito ƙwam da kwarkwatanmu, mu da 'yan uwan matasa kai su fahimci cewa ba su da abin da ya kai Najeriya. Wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki, wannan bai zama hujjar da za mu zo mu yi abin da daga ƙarshe za mu yi da na sani ba. Saboda kamar yadda muka sani dai ƙasashe da yawa ana fama da matsalar tattalin arziki. Saboda haka kiran da muke matasa su natsu, ya zama da cewa duk kalaman da za mu yi ko kuma matakan da za mu ɗauka abubuwa ne wanda za su kawo zaman lafiya a Najeriya, abubuwa ne wanda za su kawo demokradiya.
Shi kuwa ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abakar cewa yake sun dai gano bakin zaren masu ɓalle-ɓalle-ɓallen ɓarna.
Da ba bayanan, amma yanzu mutane sun gaji kuma da yanda ake musu magana sun fara bada bayanai na sirru na kuma yanda za a gane mutanen nan. Amma mutanen nan fa sun ba gidajensu a daji suke zama yanzu, don za ka je an ce ga gida dole za mu bi mu zakulo mutum. Kuma wannan duk muka samu muka kashe din nan ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige.
Excellency, a hukumance me kuke ɗauka dalilan wannan rashin kwanciyar hankali din da ake fama da shi?
To abu ne ya zo wanda muka gada sun ka taɓa Fulani su ce su aka fara tsokana, su kuma wayancan terrorism magana ce ta addini wanda yake suna ganin fadan addini.
Amma zaka maganta kuma ta kuɗi tsakaransa ta neman kuɗi kawai.
Haka yake yanzu nan.
Yanzu
tunda su kansu Fulanin da kansu suke sace ƴan uwansu Fulani shanu. To kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani ya koma ta neman kuɗi.
Game da mai da ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar demokradiyya a Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ne ya ƙara ƙuna.
Gaskiya magana shi ne a wancan lokacin duk wani kanin mai ƙasa mai makami ko mai suna daga sarakuna zuwa malamai zuwa kaza dukkaninsu suna goyon Ubangida. Mu ne kawai SDP mu tafi daban.
Wasu za su mamaki a ce mutum kamar Sulalami da ya goyi bayan Abiola, kuma har ma akan soke Jintop nan kuka ta gugwar maya da gwamnatin soja. Amma kuma gashi an karrama ranar da aka ce an soke wannan zaben da kuke ta cewa kuka ci shi, kuma amma gashi kamar kana nuna baka damu ba.
Ya dani shine wanda ya soke din waye shi ne gudun musu da bunde Buhari ne ka ta ko bai ne ba zai ga demokradiya wanda ji mulki a Najeriya 1983 sabo wannan ba shine rebi ba.
Amma ya zo ya zama dan
shi zai waye ga ce zai yafi mulki demokradiya dan dare ne hankali ko shi bon tribu wanda yake lokacin da aka biyo tun da shi da dukan yarban sun goyi baya a soke duk wani abu da ke kaji ko shine siyasa yake akan mutsan damfara da biyan bukatar san zuciya
amma wasu za su yi mamaki sai Alhaji Sallami da ya ce kamar Tinubu suna farin ciki an soke jin 12 amma daga baya kuma an ce sun yi ne deko da sauran abubuwa akan maganar jin 12 din nan
so ina deko ne su bola ige su fa a daban jago ina biyo sun banyan ko suna san a biyo la duk wani bayan kan ne a kasar nan lokacin da ke yi ban da biyo la ai bai goyi ba biyo la ba ba ruwan sa amma kai shine su suna ganin jin 12 akan riba yarbawa ne ba akan riba a biyo la ba so suna bani shine giribin ne suke bani shi ba mai gona ba
Iyaka batutuwan da za mu yi bajjan muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafin barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai da duk makon duniya mukan bayyana domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1071 ne su yi sallamar cikin kudin da dama dai a kansu ne suke ta faman murna kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali Mustafa sakwatan da ya tattauna mana da ministan tsaro sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga dukkanin lunguna da sakuna na ko'ina ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirye an gabata ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga nasihar juma'a
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نيني إمام عمر سليمان أنا ندمغرم أجمهوري النجر زامي نسيها دنغني دهالن دا أكي تشكي الله سبحانه وتعالى يكام وانا يناي تو أولا لوكا تياكا ماتا أتي دبتان قصة نغري واتو يسان أبن دزي فدا يسان أبن دزي واتو برتاكم يسان من فصا مسمى ما أولا مجال دن قصة نشي ور الله سبحانه وتعالى يكام وانا حالي باس أيام تنزي تهياني أبدا سولون سعى مينيني مبتر قصر da kuma al'ummar kasar ta hanyar magana saboda hatta da abin da ya shahi magana akan abin da mutum zai faɗa Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku suna rubutawa abin da ake so talakai ba da gudun mosa irin wannan hali da ake ciki musamman ma kasar mu Niger shine na farko dai addu'a na biyu ba da shawarwari da kuma labafa akan shi kuma akan sauran al'umma kasa baki daya domin a gudu tare a tsira tare dan annabi alaihi salatu wassalam yana cewa hubbul waqani min al-iman wato yana daga cikin imani wato san garin ku da san kasar ku yana daga cikin imani haka ka so wa kasar ka abin da zai ciyar da ita gaba kuma ka kiwa kasar ka abin da zai kawo mata matsala a addinance da kuma mu'amala da makamanta haka to wannan shine kyakkyawan musulunci ga dan adam musamman ma jagorori da suke rike da ainihin rukun kasan nan a yau insha Allah kenan mi ya kamata shi talaka ya zuwa gari shine kyakkyawar addu'a kuma abinda duk aka san ana jin tsoro shine talaka sai ya dage da addu'a aqalla mutun yace Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim amma ana jin tsoran wani abu ballantana kai talaka babu wanda zai kare ka sai Allah kawai wannan shine kawai wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kamar da Allah madaukakin yana cewa ku koma zuwa ga ubangijinku kai dan adam baka isa ka kare kanka ba ko ka kare kasar ka da yawan magana ko mummunar kalmomi face Allah subhanahu wataala ne zai kare ka kawai saboda haka Allah yana cewa ya allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku masu imani in za ku yi magana akan komi ku yi magana wanda take mai dacewa in kun yi haka Allah zai gyara ayyukanku sannan kuma ya muku gafara ya ku ba ku aljanna da gobe kiyama musulmi yana da tsari hatta da magana musulunci ya koya ma ka faɗi magana mai dacewa ko kai shiru shine kawai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut Allahu
masu sauraron mu baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto mana labaran duniya da wanda ya tsara shirin baki daya kuma ba da umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjiman ku